sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan hantsi akan mitoci 25-31-60 a jamhuriyar Niger, kuma ana jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da kuma Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Baba Yako Makiri ne tare da Ali Mustapha Sokoto, muka sake dawowa mu gabatar muku da wannan shirin mu na hantsi. To bayan kun gama jin labarai, za ku ji cewa an mika shanu 300 da aka kwato daga masu satar su zuwa ga gwamnatin jihar Borno.
Mun zo nan domin mu hannanta shanu guda 316 zuwa ga gwamnatin jihar Borno.
Hukumar tsaron fararin kaya ta DSS ta fara wani gangami mai tsauri akan masu sana'ar canjin kudaden kasashen waje a Najeriya. Haka kuma muna da shirin ciki da gaskiya da Ibrahim Alfa Ahmad zai kawo muku. Akwai sharhin jaridun kasar Kamaru da kuma sakonni da kuka aiko muna, amma sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a barkanku da wannan lokaci. Akwai alamun da ke nuna cewa sabon shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump yana ta canja ra'ayinsa, yana janye jikinsa daga alƙawuran da ya yi a lokacin yake na yaƙin neman zaɓe, ciki har da alwashin da ya ɗauka na cewa zai jefa abokiyar takarar tashi Hillary Clinton a gidan yari. A lokacin ganawa da yi da manyan editocin kafofin watsa labarai da dama da ya sha sa kafar wando ɗaya da su a jiya, ciki har da jaridar New York Times wacce ya sha la'antarta, nama Trump ya canza matsayinsa, inda ya ce yanzu yana mutunta ita wannan jarida ta New York Times ɗin har ma yana karanta ta lokaci-lokaci. A wajen wannan haɗuwar ta jiya, ce har ila yau yake nuna wa kafofin watsa labaran cewa yanzu baya da wata niyya na neman a gudanar da wani bincike a kan amfani da hanyar sadarwar kanta da Hillary Clinton ta yi amfani da ita wajen aika saƙonnin email lokacin da tana sakataren harkokin waje a Amurka, balle kuma a ce za a yi maganar gidauniyar Clinton ta ba da tallafi. Trump ya ce Hillary ta ji jiki sosai, ita da iyalinta sun sha baƙa wahala lokacin yaƙin neman zaɓen da ya ce mai wahala ne ta matuƙa. Tsohon magajin garin New York Rudy Giuliani, ɗaya daga cikin manyan na kusa da shi Donald Trump ɗin, wanda ma ake raɗaɗin cewa za a ba shi wani babban mukami a cikin gwamnatin, ya ce ƙudurin Trump ɗin daidai yake da abin da aka saba gani a siyasar Amurka.
There's a tradition in American politics that after you win an election, you sort of put things behind you, and if that's the decision he reached, that's perfectly consistent.
Giuliani ya ce abin da aka saba ne na al'adar siyasar Amurka cewa in ka yi galaba a zaɓe, to sai ka manta wasu abubuwa da suka faru a can baya. Saboda haka, idan Trump ya riga yanke wannan shawara, to wannan daidai ne, kuma daidai yake da abin da tarihin siyasa ya gada dama a wannan ƙasa. Ita ma maganar canji da ɗumamar yanayi, wacce a lokacin yaƙin neman zaɓe Trump yake cewa ƙirƙiran mutanen China ne, ita ma dai ya canja matsayinsa a kanta yanzu. A maimakon adawa da ita, Trump ya ce ya fasa janye Amurka daga cikin yarjejeniyar yanayi ta duniya ta Paris.
A gobe Alhamis ne gwamnatin ƙasar Colombia da ƙungiyar 'yan tawaye mafi girma ta ƙasar FARC za su sake rattaba hannu a kan wata sabuwar yarjejeniyar sulhu da aka yi wa gyaran fuska a birnin Bogota ne, madogon ƙungiyar 'yan tawayen Rodrigo Londono da shugaban ƙasar Colombia Juan Manuel Santos, wanda ya sami lambar yabo ta Nobel a watan jiya saboda ƙoƙari da yake yi na maido wa ƙasar shi zaman lafiya, za su yi hidiman sanya hannu a kan sabuwar yarjejeniya. Yanzu shekaru huɗu kenan wanda shugabannin na gwamnatin ƙasar da kuma na ƙungiyar 'yan tawayen suke ƙoƙarin neman hanyar sasanta wannan tarzoma da ta kai ga faɗace-faɗace wanda suka laƙumi rayukan mutane sun fi 220,000, kuma suka raba miliyoyin mutane da mazauninsu. A cikin watan jiya ne masu jefa ƙuri'a na ƙasar Colombia ɗin suka ba da mamaki lokacin da suka jefa ƙuri'an rashin amincewa da tsohon yarjejeniyar sulhu da aka ƙulla. Shi ya sa yanzu a wannan karo aka ajiye cewa wannan sabon yarjejeniyar, bayan an sa mata hannu, za a hannunta ta ne kawai kai tsaye zuwa ga majalisar dokokin don ta amince da ita maimakon neman jin ta bakin al'umman ƙasar.
To kuna jin labaran duniya daga Washington sashen Hausa murya Amurka. Fargabar da ake ji da cewa mayakan ISIS da ke kokarin su rike ko kuma su cigaba da rike birnin Mosul a ƙasar Iraq hannunsu, watakila ƙarshenta sai sun zo suna neman su yi amfani da makamai masu guba. Wannan yana da haifar da zaman ɗaɗɗar na irin gagarumin masifa da al'umma yankin za su yi auka a cikinta idan suka yi amfani da makaman. Duk da kokarin da sojan Iraq ke yi na neman fitar da mutane daga wasu sassa na garin Mosul ɗin, har yanzu akwai dabam da fatan mutane da ke cikin garin wanda wannan ta zo mata rutsa da su. Haka zalika, duk da cewa sojan suna da kayan aiki da ke kare su daga makamai masu guba, ba wasu matakai masu inganci da aka ɗauka na kare fararen hula daga irin wannan makaman. Bilkis Willi, wacce ita ce babbar jami'ar gudanar da bincike ta kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch, ta ce ba wata cibiya da ke baiwa jama'a wani bayani kan abin da ya kamata su yi idan an kawo wa garin wato farmaki da irin wannan makamai masu guba.
Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, za mu faro rahotannin namu ne da wannan rahoto da wakilinmu Haruna Dauda ya aiko mana daga jihar Borno, inda jami'an sojoji suka miƙa shanu 300 ga gwamnatin jihar.
A jiya na rundunar sojan Najeriya 17 da ke garin Maiduguri ta miƙa wasu shanu da ake zaton cewa na sata ne ga gwamnatin jihar Borno, wanda aka yi kiyasin cewa adadinsu ya kai 316 da kuma kwato daga hannun mutanen da ke kwatan shanu a hannun makiyaya da aka danganta su ga ayan kungiyar Boko Haram. A watan jiya ne da rundunar sojan Najeriya ta bayyana kame wasu mutane guda 30 da ce ciki har da wasu jami'an ta guda 4 wato jami'an soja da kuma ne ƴan sanda 2 da ma matasan sa kai da ake kira civilian JTF da hannu cikin sa shanun makiyaya a dajin. Kanal Mustapha Ankade shi ne mai magana da yawon rundunar sojan Najeriya 17 da ke garin Maiduguri, wanda kuma ya miƙa wannan shanu ga gwamnatin jihar Borno.
Mun zo nan mu na garaji domin mu hannanta shanu guda 316 zuwa ga gwamnatin jihar Borno. Wata guda da ya wuce an kama jami'an tsaro da 'yan sanda da kuma farin kaya waɗanda ake tuhuma da hannu wurin wannan sace-sacen na shanu. Yanzu haka suna can ga hukuma ana binciken su.
Barista Kakashewu Lawan ɗin da shi ne kwamishinan ma'aikatar shari'a kuma Attorney General ɗan jihar da kuma ya karɓi wannan shanu a madadin gwamnatin jihar Borno.
Wato abin da ya faru shi ne a wata da ya gabata, wato kwamitin tsaro na jiha wanda ake kira Security Council sun yi mitin akan wannan shanayen da kuka gani. Soja sun yi aiki sun kakkama mutanen da suke da hannu a sace-sacen shanayen mutane a jeji da kuma ana zargin suna sayarwa su ba wayannan miyagun mutane kudade. To a cikin binciken da ake yi aka samu wasu shanaye a hannun wannan mutanen, shine aka nada wani komiti karami. A cikin komitin da ni akwai ofisa na soja, akwai kuma doctor daga police wanda aka ce mu dinga kula da shanayen nan, mu ba su abinci da ruwa da magani har sai idan an ba mu wani directive daga gaba. To a cikin wannan abin da muke yi, Allah ya sa kuma aka sake samun wannan shanaye 316. To shine yanzu aka kawo a ƙara wayancan za mu ci gaba da rike su sai har kuma muka samu wani umarni daga hannun hukuma da ta samu mu kula da wannan abin.
Adadin shanu gaba ɗaya nawa ne?
A da fari muna da shanaye 150 da wani abu, kuma yanzu an ba mu 316. So idan ka hada su zai baka 400 da wani abu.
Kwamishinan ma'aikatar shari'a na jihar Borno Barista Kakashewu Lawan kenan. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Madalla a gaida Haruna Dauda. Hukumar tsaro ta faran kaya a Najeriya ta fara daukar wasu matakai akan masu canjin kudade na kasashen waje. Wakilinmu Lamido Abubakar Sokoto ya aiko mana da wannan rahoto.
A Najeriya, kudaden kasashen waje musamman irin su dalar Amurka na neman gagarar kundila a wani samame da hukumar 'yan sandan tsaron farin kaya ta DSS ta kai kan wasu 'yan canjin kudaden kasashen ƙetare a ƙasar da nufin cilasta musu rage farashin dalar Amurka zuwa na bai ɗaya, wani lamarin da ya jefa matukar tsoro ga zukatar masu canjin kudaden kasashen waje samamen da aka kai a jihohin Anambra, Lagos, Kano da Port Harcourt da kuma Abuja babban birnin kasar
Jihar
Anambra dake yankin kudu maso gabashin Najeriya na cikin jihohin da aka kaima wannan samami. Musa Bello Shalim shine sakataren kungiyar yan canji na kudaden kasashen waje a jihar ta Anambra kuma ya min karin haske kan lamarin.
A wannan al'amari tabbas an kawo samami amma ba akan waka fara ba kuma har yanzu ana ci gaba da aikin ba za mu ce komai ba akan wannan sai muna nuna wa gwamnati goyon baya akan aiki da take matukar zai kawo gera ga tattalin arzikin kasa mu muna goyon baya.
Masu sana'ar canjin kudaden kasashen waje dake birnin Port Harcourt sun ci gaba da bayyana fargabar su akan kamen da jami'an DSS ke ci gaba da yi.
Sunana Nuhu Usman wanda aka fi sani makanci acting chairman na yan canji presidential hotel. To a halin da muke cikin gaskiya yau mun waye gari a halin haulayi saboda mun samu labari daga Abuja, Kano, Lagos da an kame mana yan uwanmu. To kuma muka samu labari kuma a kwanaka ana kamewa Allah hakika akwai lokacin da muka san ba da iska mu ma inda muke. Mu ma a Fatako muna daldan.
To sunana Ibrahim Sunusi wanda aka fi sani da Sharif sai ne daga cikin mambobin da suke sana'ar canji a nan Port Harcourt Nigeria. To alhamdulillah wannan abu da nake gani gaskiya ba abun da zai haifar illa rudani. Ne rudani akwai waɗanda suke da ita waɗanda su ba masu sana'a ke irin samu ba.
Sunana Alhaji Hamza Abdullahi mai harkar canji ni ina Imo State. Gaskiya birnin Aware mu babu wanda ya zo nan inda muke amma dai muna jin labari ana kama mutane. Muna cikin fargabata amma dai mu yanda gwamnati ya ce muna iya za mu tsare ka'ida insha Allah.
To ko yaya masana ke kallon wannan lamarin? Iya komando Ahmad Tijani Baba Gamawa yayi tsokaci akai.
Tsallan arzikin kasa na duniya gaba daya ya zamanto ya zagwanye. Kuma Najeriya ba za su zama daban ba. Abinda dai za a yi anan ai hattara a ciki shine su waɗannan mutane da bayan Allah da suke wannan sana'a na hada-hadan canjin kudin waje in har gwamnatin tarayya ko kuma babban bankin Najeriya ya ba su isasshe akan cewa su fito su sai da shi akan su samu dan riba kalilan. To wannan idan suka je suka kara wani kuɗi wanda ya fita kima wanda zai azabtar da al'umman Najeriya da sauransu wannan ba daidai bane kuma tana da yanci ta hukunta su.
Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Port Harcourt Najeriya.
A gaida Lamido Abubakar yanzu kuma sai a shakata da wannan wakar. Madalla wayannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Yanzu kuma karfe 2:14 na dare a nan Washington DC. Ga shirinmu na gaba ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. Kowa ya sani cewar ginshikin zaman lafiya a kowace ƙasa ta duniya shine yin aiki da doka. Idan babu doka to bil adama baki daya za ta kasance cikin fitina da yamutsi da zub da jini da dai sauran abubuwa na rashin kwanciyar hankali. Kowane tsarin mulki a duniyar nan ya Allah na demokradiyya ko na addini ne yana aiki ne da dokokin da tilas kowa ya yi aiki da su daga talaka har zuwa ga mai mulki. A tsari na demokradiyya akan dora alhakin bin kadin aiki da dokoki akan bangaren shari'a. Aiwatar da wannan kadi na kotu kuwa haƙƙi ne na ɓangaren zartarsuwa wanda ke kafa hukumomi kamar na 'yan sanda ko hukumar tara haraji da makamantansu domin tabbatar da cewar ana yin aiki da dokokin ƙasa da kuma umarni da kotu take bayarwa idan ta yanke hukunci. babban hatsari ne ga ƙasa da kuma al'umma baki ɗayanta idan ya kasance wani ɓangare na gwamnatin ƙasa ya yi watsi da doka saboda wani dalili na san rai ko fankama ko kuma nuna isa. Alal ga misali a ce kotu ta yanke hukunci a fili kuma a bayyana kan wani abu. To amma sai jami'an gwamnati su yi banza da wannan hukuncin saboda bai zo musu yadda suke so ba, kuma a saboda takamar cewar su ne ke rike da madafun iko sai su yi banza da wannan hukunci. To me zai iya faruwa a ƙasa, abin tambaya a nan, idan aka ce kowa zai yi watsi da hukuncin da bai yarda da shi ba, yayi abin da ransa yake so kawai. Batun da za mu taɓo cikin shirinmu na yau na wani mutumi ne da aka kama tun shekarar 2011, aka bincika aka kasa samunsa da wani laifin da za a iya gabatar da shi a gaban kotu, kuma tun shekara ta 2014 wata babbar kotun tarayya a Abuja ta yanke hukuncin cewar a sake shi nan take. To amma har yau an shiga shekara ta uku da wannan hukuncin, ‘yan sanda ba su sake shi ba, ba su kuma tuhume shi da wani laifi a gaban kotu ba.
Sunana Abubakar Isa Mariri, kuma lauya ne wanda nake zaune a nan Abuja a ofishin Baba Shehu Ahmad Anko wanda yake a kan titin Richard Akinjide Street a nan Jabi Abuja.
Abubakar Mariri, kana bin wata shari'a ta wani wanda aka tsare tsawon shekara biyar, a takaice me faru ne?
Wato abin da yake faruwa shi wannan client din nawa sunan shi Habibu Adamu Hakke, kuma asalinsa dan Bauchi ne. To a shekara ta 2011 akwai wani abun da ya faru a Bauchi tsakaninsa da wasu mutane, dai sojoji suka kama shi suka ce na da alaka harkokin da yake ana tunanin cewar akwai harka ta alaka da Boko Haram a ciki. Suka kama shi suka tafi da shi suka aiko da shi nan Abuja, sannan daga nan Abuja suka tura shi Lagos Defense Intelligence Agency, suka gama bincikensu da suka gama sai suka dawo da shi Abuja, suka da han suka mika ma 'yan sanda Federal Special Anti-Robbery Squad unit domin su
ma'ana tun farko suwaye suka kama shi.
Farko sojoji ne suka kama shi a can jihar Bauchi, daga bisani suka mika shi hannun 'yan sanda office din Federal Special Anti-Robbery Squad domin su bincike akan kesin, su gani cewar shin akwai hannu a cikin abin da ake zargin sa da shi ko ko babu. To da suka gama binciken su suka mika file case file zuwa Office Minister of Justice domin a ba su shawari akan ko su kai kotu ko kar su kai kotu. Binciken duk da nayi na bin case din, an bayyana min cewar abinda shawarin ya bayar cewar in har dai iyakacin abinda aka saka a cikin case file din nan nasa shikenan, to babu hujjar da za a tunce shi da wannan laifin a sake shi ko 'yan sanda ba su sake shi ba. So da na shigo case din a shekara ta 2013, na ce to tunda abin nan ya shafi 'yan sanda, sai na rubuta ma shi shugaban 'yan sanda wasiƙa ta farko akan na bashi zaɓi uku, abubuwa uku na roƙa. Na ce na farko ko dai a saki wannan shi mutumin akan beli, ko kuma in ba za a sake shi akan beli ba a sake shi ta haka kawai, idan an ga bai da laifi a sake shi ba tare da an haɗa wani condition akan sakin nasa ba. Na uku kuma na ce idan suna da hujjar cewar ya aikata wani laifi, to a kai shi kotu ya ansa laifinsa. To 'yan sanda ba su yi wani abu a kai ba, na ƙara rubuta musu leta ta biyu. To a leta ta biyu ne suka rubuto min, suka yi reply cewar sun tura ma kwamishina 'yan sanda na Bauchi ya bayani akan wannan abin da ya faru. Tun daga sannan ban ƙara jin komai ba, sai muka tafi kotu. Na bi ta hanyar application da ake cewa enforcement of fundamental right. Na je muka yi joining din issues da 'yan sanda da komai, suka zo suka yi nasu bayanan, muka yi namu. Daga ƙarshe kotu ta ba mu hukunci, ta ba da umarni ga hukumar 'yan sanda cewar su saki Habibu Hakke forthwith, wato nan take sake shi ba tare da sun ci gaba da rike shi ba, sannan kuma kada su ƙara kama shi dangane da abin da ya shafi wannan zargin, face akwai umarni na kotu mai iko akan wannan abu. To an yi wannan hukunci shekara ta 2014, amma har yanzu babu wani abin da ya faru akan wannan case din. Kuma na rubuta ma hukumomin 'yan sanda wannan bayanin, har yanzu babu abin da suka yi. Akwai lokacin da muka haɗu da shi shugaban 'yan sanda na wancan lokacin Arase, IGP Arase, muka haɗu da shi, yake ce min sun tura shi, ni da shi a ofis ɗinsa yake faɗa min cewa sun ɗauki shi wannan client na sun kai shi wani ma'aji a Kayinji can jihar Niger, yace kuma gurin nan yana ƙarƙashin kulawar National Security Advisor ne. Saboda haka in je in samu National Security Advisor, to a matsayin na lawyer ganin National Security Advisor zai mun wahala kan wani lokaci, sai na dawo office sai na dauki takarda sai na rubuta ma National Security Advisor akan ga abinda tattaunawa ta da IG akan wannan shi Habibu Habke ta kasance an ce yana karkashin ikon sa, ga kuma hukunci na kotu mun samu. Saboda haka su taimaka su bi umarnin kotu kamar yadda kotu ta ba da umarni cewa a sake shi din. To ina kai masa washe gari suka rubuto mu reply cewar sun ba mu yan sanda umarni cewar su yi gaggawa bin umarnin kotu, su dauki matakai wanda za a bi a saki wannan shi wannan wanda ake dore shi din. To na dawo na ci gaba da rubuta mu yan sanda, na rubuta mu ofishin shi ministan shari'a da kuma babban lauyan.
Zuwa Abubakar kafin kai nisa, shin wace kotu ce ta ba da umarni cewa a saki shi Habibu?
Federal High Court ce a nan Abuja, Federal High Court 7. Alƙalin da shi ne Justice A.R. Muhammad.
Wato kana nufin tun shekara ta 2014 da aka ce a sake shi sai ba a sake shi ba?
Tun shekara ta 2014 da aka ce a sake shi har yanzu ba a sake shi ba, yana can a kayan jidan. Har yanzu yana hannunsu.
Amma shari'a wannan me yake nunawa tunda kotu ta ba da umarni, ya nuna jami'an tsaro ba su bi umarnin kotu ba kenan?
To gaskiya abin da wannan take nunawa kenan, tunda in har kotu za ta ba da umarni cewar abid ga'ida ga abinda take so a yi kuma a ibin wannan umarnin, kuma duka su waɗannan shugabannin yan sanda sun san da wannan hukunci da kotu ta yi, domin sun turo lawyer su wanda muka yi wannan case din da shi tun daga farkon case din har zuwa ƙarshe. Kuma bayan da aka gama mun karɓi abin da ake cewa certified true copy na judgment din, muka kai mu ainihin su hukumomin yan sanda din. A yanzu magana da nake shi ofishin mai bayo shugaban kasa shawara ta bangaren tsaro, da shi ofishin babban jami'in yan sanda din Inspectorate of Police, da kuma ofishin Commissioner of Police Federal SAS din, da kuma ofishin Attorney General of the Federation, duk suna da copy na wannan judgment din, ba ɗaya ba ba biyu ba. Rubutu mun rubuta har mun gaji. Ofishin shugaban Senate Committee Chairman on Human Rights and Judiciary ma yana da wannan copy din, su ma sun san da maganar, amma har yanzu babu abin da aka yi.
Abubakar, faɗa mana me ka sani game da shi Habibu? Na san dama lauyoyi kafin su fara neman kare mutum sai sun yi bincike a kansa. Mai bincikenka ya nuna wani irin mutum ne shi Habibu?
To gaskiya binciken da na yi, abinda na fahimta shi ne shi wannan ya taso cikin ƴan uwa, kuma mutum ne mai ƙwazo mai neman na kansa. Don Allah ya sa ya taso, an ce min yana harkar buga bulo, ya yi goyin irin harka dan bashina haka, kuma daga ƙarshe Allah ya sa mu abubuwan nasa albarka, ya zo yana da shaguna, yanzu yana da shagon magani, yana da shagon sai da kayayyakin wuta, kuma yana da shagunan sai da provision haka. Har yanzu a Bauchi suna nan Hafke, ƴan uwansa suna ci gaba da wannan harkokin har yanzu da muke wannan magana din. Abin da ya taso an ce akwai wani fili da ya siya kusa da wani gidan wani babban dan siyasa a Bauchi din, wanda aka ce wannan takaddamar da ita ta taso yasa ake zargin sa da cewar wannan filin da ya mallake shi aka yi samu kuɗin da ya mallaka, kuma mutum ne wanda tun yana dan karami ya fara neman kuɗin sa. So inda da gaske gwamnati suna son su yi abin da ya kamata matsayin su na jami'an tsaro, sai su bincika. Da suka bincika, kamar yadda muka gani, babu wani abu a cikin, ba wani laifi, bai da wani alaka da masamar kuɗi wacce ta wuce waɗannan sana'o'in da yake, to da sai a rabu da shi, domin cikakken cin zarafi ne tunda kotu ta tabbatar. Kotu ce kadai wanda za ce idan ka ji baka gamsu ba, kana da wani korafi, kar ka dauki doka a hannunka ka je gabanta. To yau an waye gari a Najeriya, mun je gaban kotun, kuma kotun ta bada umarni, ta bada hukunci, amma ƴan sanda sun ƙi bin umarnin hukuncin, saboda Habibu Adamu Hauke shi ba kowa bane. Inda a ce yau yana da wani daurin gindiba ba ƙasar nan, da an yi abin da ya kamata a yi, da an bi umarnin kotun.
Masu sauraro, sai a mako mai zuwa za mu ƙarasa muku wannan bayanin. A kasance lafiya.
To madalla, yanzu kuma ga sharhin wasu jaridu na ƙasar Kamaru wanda Awal Garba zai gabatar.
Zan fara ne da sharhin jarida Integration, anda ta rawaito mana cewar ƙungiyar malaman makarantu sun yi tahomgama da dakarun tsaro a birnin Baminda, a yayin da suke bore na nunawa gwamnatin ƙasar ta Kamaru da ta bawa duk ɗan ƙasar ilimi bai ɗaya da ma fasara littattafan Faransanci zuwa harshen Ingilishi. Amma boren nasu ya haɗu da fushin jami'an tsaro, anda aka dinga jefa musu barkonan tsohuwa da kuma zuwa musu ruwan zafi daga jirgin sama mai
rakon angulu a sararin Subhana, amma har yanzu ba rahoton da ya nuna cewon an samu salwatan wani rai, sai dai dan abin da ba za a rasa ba. Zakon mu leka jaridan Tanube Expression an da ta yi mana tsokaci kan waɗansu dokoki da gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru take neman ƙakarowa a shekara na 2017 na irin yanda hukumomi za su dinga amfani da kuɗaɗe, amma ga dukkan alamu dai hakan bai yi wa waɗansu hukumomin daɗi ba. Sai kuma mu jefa idanu cikin jaridan Aeroplus, inda ita kuma ta yi mana tsokaci kan yanda harkokin kamfanin jirgin sama na ƙasar Kamaru Kamerko yake neman durƙushewa bayan shugaban ƙasar Musta Biya ya danƙara wa kamfanin waɗansu maƙudan kuɗaɗe. Sai kuma jaridan Le Cameroun Matin, inda ita kuma ta tsegunta mana cewar shugaba Biya yana cikin baƙin ciki da mai kula da harkokin fadan gwamnatinsa a birnin Yaounde, wanda yake amfani da wannan matsayin yana kwashe manyan kuɗaɗe domin azurta kansa da kansa da dukiyarsa ta. Za ku mu leƙa jaridar Le Metayo, inda ita kuma ta wallafa mana cewar ministan ilimi mataki na farko Madam Yusuf Adija Alim tana kan hanyar fadawa a gidan yari na birnin Yaounde, inda ake zarginta da wawure waɗansu kuɗaɗe waɗanda ƙasashen duniya da waɗansu kamfanunuka suke zuba mata a wani account ɗinta domin ta dinga agazawa ilimin matasa a ƙasar ta Kamaru. Amma a halin yanzu dai hukuman kwato hakkin gwamnatin ƙasar ta Kamaru CONAC suna ci gaba da binciken gwagwab a kanta. Za mu kammala ne da jaridan The Post, inda ita kuma ta labarta mana cewar sarakunan gargajiyar jihar Yamman ƙasar Kamaru guda 50 sun rubuta wa shugaban ƙasar Jamhuriyar Kamaru buɗaɗɗiyar wasiƙa da ya yi wa Allah da Annabi ya sako tsohon Director General na kamfanin Kamerko Yves Michel Fosso daga gidan yari, inda ya kwashe sama da shekaru 10 yana garkame har yanzu ba a masa shari'a ba. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Muhammad Awal Garba, yanzu kuma ga kaɗan cikin saƙonni da kuka aiko mana.
Assalamu alaikum gidan radio muryar Amurka. Sunana Gamba Barau Fataskun daga tsohuwar kasuwar a garin Fataskun. A yau ina so na fara da yabo da kuma jinjina ga shugaban ƙasarmu Muhammadu Buhari. Baba Buhari ya yi namijin ƙoƙari ka bisa ɗaukar yara matasa har mutum 200,000 aiki. Wannan abu gaskiya na yi farin ciki, ya zage ni, ya ban sha'awa. Kuma muna fatan Allah Ubangiji ya ci gaba da tabbatar da ayyukan alheri da wannan gwamnati take ƙoƙarin aiwatarwa.
Salamu alaikum, sunana Alhaji Garba Nefa Kofar Wambai ta Kano State ɗin Najeriya. Ina kira ga mai girma gwamnan jihar Kano Kadimul Islam da ya umarci shugabannin ƙananan hukumomi don su yi mana feshi na maganin sauro musamman a municipal.
Dukan ga labarai a taƙaice.
To, akwai alamar cewa duk da kiran da kasashen duniya suke mata a gwamnatin ƙasar Myanmar ko kuma Burma ta ɗora aniyar ci gaba da aiwatar da ƙudurinta na toshe hanyoyin fita daga ƙasar domin tana ɗimbin tare musulmi 'yan jinsin Rohingya ficewa daga ƙasar ta cikin jiragen kwale-kwale don gujewa masifar ƙuntata da aka ce ana musu a ƙasar da aksarin mutanenta duk mabiya addinin Budda ne. Bayan sun share watanni biyu suna fuskantar samaman da ma'aikatan tsaron suke kaiwa a kansu ne, ɗaruruwan musulmin suka yi yunkurin su karya doka su tsallaka zuwa cikin ƙasar Bangladesh da ke makwabtaka da su. Kuwa cikin makon jiya sai da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da rahoton cewa mutane kamar 300,000 wanda galibinsu duk su musulmi ne na Rohingya aka raba su da mahallansu, yayin da ƙungiyoyin kare haƙƙoƙin bil'adama suka tabbatar da cewa an kashe aƙalla 80 daga cikinsu lokacin da ma'aikatan tsaron Myanmar ɗin suka auka musu. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka kuma na jan kunnen 'yan ƙasar Amurka da cewa kada su je ƙasashen Turai a yanzu domin fargabar da ake da ita na hare-haren ta'addanci musamman a wannan lokacin da mutane da yawa ke shirin morewa hutun 'yan kwanaki a nan Amurka da can Turan.
To, da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin hantsi. Sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu da sabbin shirye-shirye da za rahotanni da za su kawo muku. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Ali Mustapha Sokoto da kuma injiniyanmu na wannan lokaci da mai ba mu umarni Solomon Abu Baba Yakubu Makeri, ke sallama da ku daga nan Washington DC. A huta lafiya.